Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Freedom muryar jama'a ke gabatar da Indaranka. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar sarkin Askar Kano ya kalubalanci likitoci akan shayi. Yana mai cewar shayin gida da na asibiti tamkar kazar gidan gona ce da ta gida. Wani masanin iskoki ya fatattaki wani aljani da ke yawan cinnawa gidan dagaci wuta. Yayin da majalisar dokokin jihar Kano ta amince da dokar sabbin masarautu, har ma gwamna ya sa mata hannu, ita kuwa majalisar dattijai kudirin kasafin kuɗi ta amince ya zama doka. Wani pasto limamin coci ya ba da shawarar gyara kayanka ga gwamna Ganduje. Sai ku biyo mu danjin kunshin wannan shawara ta fasto ga gwamna. Za mu kawo muku bayani akan matashin nan da ya rasa ransa bayan da wani ɗan sanda ya harbe shi a wuya. Kaɗan kenan daga cikin kunshin Inda Ranka na wannan lokaci, sai ku gyara zama domin jin cikakken abin da shirin ya ƙunsa. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Nasir Salisu Zango ne ke muku sallama. Tare da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Kamar yadda aka sani dai duk mai rai mamaci ne. Bahaushe kuma ya ce ita mutuwa ɗaya ce tak, amma sababanta ba za su ƙirgu ba. Allah ya sa mu kyakkyawan ƙarshe, ya sa mu cika da kalmar shahada. Yau dai mun waye gari da rashin mahaifin shugaban tashar Freedom da ke nan Kano, Malam Ado Sa'idu Warawa, wanda ya rasu bayan ya sha jiya. Tunda kuma an yi jana'izarsa kamar yadda addinin Musulunci ya yi tanadi. Muna fatan Allah ya ji kansa, ya shafe sayyi'arsa, ya kuma baiwa iyalansa haƙurin juriya. Mu kuma da muke da ragowar numfashi, Allah ya sa idan tamu tazo mu cika da imani. Haka shi ma a jiya mun kawo muku labarin wani matashi da shi ma ya koma ga mahaliccinsa sakamakon harbin bindigar wani ɗan sanda. Yau dai filin Inda Ranka ya yi tattaki zuwa kasuwar Singa a nan Kano, inda a nan ne wannan matashi ke kasuwanci. Da fari dai sunan marigayin Mus'ab Tijjani. Matashi ne wanda bai daɗe da dawowa daga ƙasar Malaysia ba, kuma ya rasu ne a jiya da yamma kamar yadda muka kawo muku. Shedan gani da ido sun bayyana cewar marigayin na tafiya a mota ne, sai tsautsayi ya sa ya kaɗe wani mutum. Sa'in sa ta shiga tsakani, har ta kai an daidaita da wanda aka kaɗe ɗin ya ma karkaɗe jikinsa ya tafi abinsa. Amma sai ɗan sandan ya baro bankin da yake gadi, ya zo gun shi marigayin Mus'ab. Ƙarshe ya harbe shi a wuya. Muktar Ibrahim Aminu marigayin ne kuma yaran shagon mahaifinsa. Sannan kuma akan idansa abin ya faru, ya bayyana wakilinmu Aminu Abdu Baka Noma yadda ainihin al'amarin ya kasance.
Daidai wajen misalin karfe 2 abin ya faru, ya zo ya taho da mota zai sha kwana, sai wani ya zo tsallakawa akan titi ya dan taba shi da bamba, sai ya ce Allah mai gida kana ji ka taba ni. Ina fitowa da motar sai ya ce kai hakuri, shi kuma wancan sai ya taso mai bacin marawar rigimar ya biyo titin nan ya ma tafi. Sai wancan ɗan sandan su kuma suna bakin banki sai suka tsallako. Ɗan sandan yana cewa ya gyara fakin ɗinsa, yana harbin sa kawai he jikinsa ya ɗan sandan he jikinsa ya sanyi.
Din aje dai wanda ke tare da marigayin yayi ta kuka bisa yadda dan uwan nasa ya rasa ransa akan idansa sakamakon harbin da wancan dan sanda ya masa. Yanzu haka dai DSP Abdullahi Haruna Kiyawa, kakakin rundunar yan sandan jihar Kano, ya bayyana cewar za su ci gaba da bincike domin tabbatar da adalci akan wannan batu.
Mun samu wannan rahoto kuma yanzu haka kwamishinan yan sandan jihar Kano CP Habu Esani PSC ya bada umarni shi wannan dan sanda da yayi wannan harbi an kama shi, an dawo da shi nan babban sashen bincike dake Banfai. Za a gudanar da cikakken bincike akan wannan lamari, duk abin da ya kamata kuma za a yi adalci.
To dama dai tun ajiya kwamishinan yan sandan jihar Kano ya aike da tawaga karkashin muƙaddashin kwamishinan yan sanda DCP Balarabe Sule, wanda ya je domin jajantawa da kuma tabbatar da ɗaukar mataki. Allah ya ji ƙan musulmi ya kuma kiyaye afkuwar hakan a nan gaba. Ita kuwa majalisar dokokin jihar Kano ta amince da ƙudurin dokar ƙirƙirar sabbin masarautu waɗanda gwamna Ganduje ya miƙa mata. Da fari dai mutane sun yi ta tunanin cewar majalisar ta yi wa gwamna tutsu, bayan da ajiya ake ganin kamar an samu kikikaka a karatu na biyu da majalisar ta yi akan wannan doka. Amma tun a safiyar yau sai gashi labari ya zo cewar aikin gama ya gama, domin majalisar ta yi karatun farko akan dokar a talatar nan, jiya Laraba kuma ta yi mata karatu na biyu, yau kuma aka yi na uku aka kuma buga mata guduma wanda ke zama mai gidigat. kunshin wannan doka wanda a yanzu tuni gwamna ya sanya masa hannu ta zama doka ya kunshi wasu sadarori da dama cikin su akwai batun cewar gwamna yana da ikon nada masu nada sarki ko ma sarkin mai dungurungum haka kuma gwamna ne zai amince da kasafin kudin masarautin kuma gwamna yana da ikon rage darajar kowane irin sarki yana iya yi musu demotion daga aji na gaba zuwa na baya dokar kuma ta yi tanadin cewar za a iya tube sarki idan ya gaza halartar taron majalisar sarakuna sau uku kuma dokar ta yi tanadin tilastawa sarki yayi gumda bakin sa ba shi babu baiwa gwamna shawara ko da ta gyara kayan kaci sai dai idan gwamnan ne ya buƙaci haka za mu ji ra'ayoyin al'umma akan wannan batu a shirye-shiryen mu na gaba sai dai kuma wani hanzari ba gudu ba akan batun da ya shafi masu nada sarki aitini sun garzaya kotu suna kalubalantar wancan yunkuri na karkasa su kuma har zuwa wannan lokaci wannan shari'a tana gaban Justice AT Badamasi ba kai ga yanke hukunci akan ta ba shin koyaya masana shari'a za su akan wannan doka da aka riga aka rattaba wa hannu da kuma wancan kara da ita kuma yanzu haka take gaban alkali ba san mace tuwo ba dai sai miya ta kare Allah ya ba mu ikon ji da gani masu sauraro shirin inda ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a to madallah babbar kotun tarayya da ke zamanta a Ikko ta zartar da hukuncin daurin shekaru 12 a kurkuku akan tsohon gwamnan jihar Abia kuma bulaliyar majalisar dattawa sanata Uzo Oji Kalu wakiliyarmu Zulaihat Yusuf Class tana da cikakken bayani
wata babbar kotun tarayya da ke zamanta a jihar Lagos ta daure tsohon gwamnan jihar Abia kuma sanata Uzo Oji Kalu har tsawon shekaru 12 sakamakon samun sa da laifuka guda 39 da suka hadar da yin rubda ciki akan kudin jihar kimanin biliyan 7 da doriya lokacin da yake gwamna a jihar a shekarar 1999 zuwa 2007 ana zargin yayi amfani da sunan wani kamfanin sa ne mai suna Femsolong Nigeria Limited da kuma wani daraktan kudi mai suna Ode Odogun sannan kuma kotu ta yi umarnin da a kwace dukkanin wasu kadarori da ya mallake su da sunan wannan kamfani tun da fara dai hukumar yaki da cin hanci da rashawa ta EFCC ce ta gurfanar da shi karkashin mai shari'a Muhammad Idris kadan daga cikin kadarorin da kotun ta yi umarni a dakatar da yin amfani da su sun hada da rufe wani asusun sa dake dauke da biliyoyin nairori daga karshe kotun ta yi la'akari da dukkanin hujjojin da lauyoyi 19 na jihar Abia suka gabatarwa kotu shi kuma wanda ake zargi ya gazgata abin da lauyoyi suka fada mai shari'a Muhammad Idris ya kuma aike da shi gidan yari tsawon shekaru 12
to Allah ya kyauta yanzu aka dai tsofaffin gwamnoni uku ne kenan ke zauna a kurkuku biyo bayan samun su da laifin wawashe kudaden al'umma ganin buzu a masallaci kuma ya ishi tinkiya ta shiga taitayinta Sarkin askar jihar Kano Alhaji Dr. na Bango sarkin aska ya kalubalanci likitoci da su daina sukar salan shayin su domin su sun gaji yin shayi ne tun iyaye da kakanni ba kawai gani suka yi da rana tsaka ana yi suka shiga ba na Bango wanda ya kira taron manema labarai domin nuna takeici da irin yankan kunkurin bala da likitoci ke sana'ar su ya ce shi fa bikin magaji baya hana na magajiya dan haka kowane tsuntsu kukan gidansa yake har ma yake cewa ai idan duniya da gaskiya daddawa ba za ta gaya wa manda baki ba domin tun kafin a haifi uwar mai sabulu balbela take fara tas abinta kuma ai salan shayin likitoci da na wanzamai bambancin abayyane yake domin tamkar kazar gida ce da kazar gona dan haka su sani cewa duk shan inuwar gemu bai yi makogaro ba ga na Bango sarkin aska
zaka ga inda aka ci gaba likitan Bature bai sukan masu gargajiya ko kuma masu gargajiya ba su sukar likitan Bature kai tsaye kurin abin da nake nufi shine kamar yanda mu wanzamai ba masu kan likitocin zamani su ma ya kamata su dakatar da suka akan wanzamai kamar yanda suke kallon mu haka muke kallon su kaciya ai kala kala ce kaciya tafi kala 10 kuma akwai bambanci tsakanin kaciyar asibiti da kaciya ta gida
a ci gaba da cikar Freedom Radio shekara 16 da kafuwa Yau ma ga mu tare da tsohon abokin aikin mu Abubakar Haruna Galadanci wanda yanzu haka yake aiki a gidan rediyon Aminci inda a yau zai ba mu labarin yadda wani ƙwararren masanin isko kai ya fatattaki wasu aljanujin sun batoyi da suka haddasa gobara a gidan wanda gaci a jihar Jigawa
Malam Hassan Isa dake zaman ɗaya daga cikin al'ummar gidan ya tabbatarwa da filin inda ranka cewar babbar damuwarsa da tashin hankalin da suka shiga ta sanadin wannan batoyi da ƴan koransa ya biyo bayan yadda yake musu dauki ɗaiɗai a kawunan su dukiyoyin su har ma dai da kadarorin su ta inda daga wuta ta tashi anan an kashe gobe sai dai ka ji ihun tashin ta can
Umar lokacin ta je audusi kuma ba dan kwali a kanta. Shi yasa kuma muka shiga kanta. Mun mata mun ce ta sa dan kwali a kanta ba dan kwali. Za ta audusi ne ba dan kwali a kanta. Ba mi mata magana ba amma mun shiga mun sa ta kuka tana ta ihu.
Shi ma shehin malamin Dr. Yakubu mai gida Katsako ya bayyana irin turmin dan yadda suka sha kana daga ƙarshe dai Allah ya ba su sa'a har suka kai wannan batoyi da iyalansa kasa.
Waɗannan bayan Allah sun zo da matsala ta gobara kuma cikin taimako Allah mun bai matakai mun gashi dalilin da ya ja wani abin duk sun samu matsala a garin ne sakamakon zama ba dan kwali ko sakin jiki gashi yarinya ce amma kuma abin da ya faru saboda haka wannan shi jawo a garin suke zuwa suke cinna musu wuta har abin da zama yanzu.
To an gaishe ka Abubakar nan gaba kaɗan za ka dawo domin tattaunawa ta musamman da kai. Kafin mu je ga Yusuf Ali Abdallah wanda zai zanta da tsofaffin ma'aikatanmu muna kiran Aliya Abubakar Kwanar Jaba da za yi wa aikin tsiron mahaifa wata baiwar Allah ta kawo mata tallafin naira 15,000 haka kuma gidauniyar mawaƙin nan na Kannywood Alijita ta biya kuɗin aikin ido da gilashi da magani na Mustapha San Abdulkadir. Ubangiji ya muku sa kaiya da gidan aljanna ya ƙaro arziki mara yankewa a gidajenku ya kuma ƙaro masu taimako da yawa irinku. Har kuma ga takardar neman taimako ta wani bawan Allah mai suna Ashiru Abubakar wanda za a yi wa aiki a asibitin Muhammadu Abdullahi Wase a kan jimlar kuɗi naira 110,000. Wannan bawan Allah ya ce yayi Allah bai sa ya samu wannan kuɗi ba don haka yake roƙon bayan Allah a taimaka a ceto rayuwarsa. A ceto shi daga halin tsanani da yake ciki. Ya ce yanzu ba ma ta ciyar da iyalansa yake ba. Yana faman yadda za a ceto rayuwarsa ne. Don haka yake roƙon bayan Allah a taimaka ko da karo-karo ne. Sai kuma takardar neman taimako ta Maryam Usaini. Wacce ita ma Allah ya jarrabe ta da lalura. Har ta kai ana neman naira 82,730 domin yi mata aiki. Ta ce ba ta da hali. Sai kuma sabuwa Abba. Ita ma mahukuntan asibitin idanu na Makka ne suka ce za su ceto idanunta. Amma fa sai an biya naira 49,500 kuɗin da ta ce ba ta da su ba ta da dalilinsu. Don haka take roƙon bayan Allah ita ma a ceto rayuwarta a hana ta zama makauniya. Don haka take roƙon bayan Allah a taimaka. Yanzu kam na bar muku fagen tare da Yusuf Ali Abdallah wanda zai tattauna da Abubakar Haruna Galadanci.
To Abubakar Haruna ka dade a wannan teburi na inda ranka kasancewar jinka a wannan kafa yanzu zai zamanto kamar bakon al'amari. Lokacin zuwan ka wannan shirin namu na inda ranka akwai al'amura da ka gabatar da yawa. Idan mai sauraro aka ce ra'ayi gani ake kamar ka kirkirin ra'ayi a inda ranka. Shin misali lokacin da ka kawo ra'ayi ya kake gabatar da wannan shiri na ra'ayi a inda ranka da sauran shirye-shirye na inda ranka?
To alhamdulillah Yusuf zuwa na inda ranka ba ra'ayi na fara karantawa ba. Akwai abubuwa da yawa da aka sani na yi. To amma dai alhamdulillahi lokaci na tafiya daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan har aka zo lokacin da aka ce zo ka riƙe wannan gaba ko kuma in ce segment na ra'ayi. Kuma alhamdulillahi ko wa'incin shekaru bisa shawarwari da kuma jagoran mu har yanzu
Ustaz Nasir Zango ba
yawa Ustaz Nasir Zango.
So Abubakar a gurguje ko zaka iya tuna lokacin da ka fara shigowa wannan shiri na inda ranka da kuma shekarar da ka fara aiki?
To Yusuf nazo Freedom Radio a cikin watan Fabrairu shekarar 2007 kaga 2007 kenan kaga yanzu kusan in ce da shigowa ta radio dai kana neman akalla shekara 12 cikin ta 13 wanda kuma alhamdulillah a wancan lokaci Sunusu bai tura dawakin tofa yana ɗaya daga cikin kusan shi ne yake gabatar da wannan shirin sai kuma Nasiru Salisu Zango yake biyo masa baya wanda kusan har yanzu ba zan manta rahoton da na fara karantawa na farko ba. Ka san a ƙasar India irin an zo wani biki ne haka na ƙarshen shekara mutane sun hau kan wani bene benen da aka samu wata waƙi a ya rushe da su dan ba na manta a lokacin aƙalla kusan mutum 500 ba kaɗan su ne suka mutu a wannan guri. Kuma Sunusu Bature dawakin tofa shi ya bani wannan labari ba na mantawa.
To shi ya fassara maka ko kuma kai ka fassara?
A lokacin gaskiya ni na fassara amma ya gyara domin kusan har yanzu abin da bana mantawa da Sunusu shine a lokacin da muka zo kamar nan yadda na ji mai antimi iyali Jamila. tana fada cewa muna so lokacin abin yana burge mu domin ba na manta lokacin da na gama IT na duk sanda na je gida zan ji ana inda ranka abin yana matakan burge ni domin ka san ada
wato Abubakar Barat dan tare ka a wannan gabar dan kan na manta akwai mahaifin Jamila Hamis mai iyali wato Alhaji Abubakar Hamis mai iyali da kansa yayi tattaki kaga wata wasika yayi maza ya kaiwa Jamila yace lalle lalle a karanta ta akan yana ta ya Freedom Radio murna shekaru 16 in Allah ya sa da gobe za mu karanta wannan wasika
ya
wato kasancewar kai magana akan Jamila sai na tuna
gaskiya ne kuma kamar yadda nake faɗa Yusuf a wancan lokaci shine zai ce idan ka je ka karanta zaka karanta report eh zan karanta sai ya dauko na turancin ni a lokacin na fi so a ce ga Hausar karanta har yanzu ina tuna kadan daga cikin rahotannin da muka yi a baya akwai wata shekara da muka taba rahoton wata mata a nan daura da Sabo Jami'a Bayero tana da juna biyu cikin nata shekara watan sa 25 har an zo lokacin da yanzu idan kuna hira da
sai da shekara biyu kenan
sai shekara biyu kaga ya zama double shekaru
kwarai
dan haka idan kuna zo kuna hira sai kaji dan yana ta kuka bana manta akwai
abu
a cikin nata a cikin nata lokacin nan bana manta ko ni tsohon abokina wani Aminu Kwalam muka zo kamar wasa muka yi sa'a mata ta yi mana magana kuma muna cikin magana Allah da ikon sa
sai dan yanzu
ya fara kuka
a cikin ta
nya ta bakin
inna lillahi wa inna ilaihi
muka zo muka yi rahoton nan Allah ya ji kan tsohon gwamnatin Kano Alhaji Muhammad Abubakar Rimi da ya ji wannan rahoton ya aika wani kanin sa aka hada ni da shi daga nan muka je har unguwar aka zauna aka yi ta filatanci an kai kusan awa 4
to shi ma wanda ya aika ba filatanin ne kenan
to ai Rimi fa tsohon gwamnatin Kano Rimi ya aika dan uwansa cewa shi a dauki wannan mata aka yi ta asibiti zai taimaka mata da komai da komai
ai mata aiki
eh to da aka je aka ce sai mijinta yazo daga karshe dai sai yace mun kaga abin da zai fara mu tafi mutanen nan mun sun kasa
sun kiyadda
domin sai da muka to a hanya yake mun bayani yake cewa ai shi mijin da aka yi masa magana cewa za a kai ta asibiti shi ai ba inda za a kai masa mata
duka kuma anan shirin inda ranka zai daga aya a madadin madugun shiri Nasiru Salisu Zango Aminu Abdu Baka Noma da Zulaihat Yusuf Aji sai kuma Nusaibu Umar Madaki shi kuma Abdurrahman Hamis na Madina dai kamar kullum shine ya sarrafa na'ura don sadan da ku Yusuf Ali Abdullah nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.